Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. To za mu ci gaba da tuna baya. Dr. Munnar Mustapha, ƙwararren cututtukan da suke saurin yaduwa a Jami'ar Pittsburgh da ke nan Amurka, zai ci gaba da yi mana bayani akan illar zazzabin typhoid kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu, Dr. Munnar Mustapha, ƙwararre akan cututtukan da ake yadawa, yana yi mana bayani ne akan illar zazzabin typhoid da kuma yadda zazzabin ke bijirewa kaifin magungunan da ake jinyata da su musamman a Najeriya. To da yake ruwa na ɗaya daga cikin abubuwan da ake haruwa da ƙwayar cutar ta typhoid, ta sa har Dr. Mustapha ya ba da shawarar mutane su riƙa tafasa ruwa kafin a sha. To bisa haka ne masa tambaya akan pure water. Ga abinda Dr. Munnar Mustapha ya ce dangane da ingancin pure water.
Kai gaskiya pure water sau da yawa akwai shi kala-kala. Kalolin zabarkatai kan fito mafi akasari gaskiya kamfanonin nan ba a iya samu a sa musu ido a tabbatar da tsaftar abubuwansu. Ba ce duka ba, amma gaskiya kafin ka samu kamfani ɗaya na pure water wanda yake da mataki na tsafta wanda ya kai ya kawo, to sai ka samu da yawa kuma wanda dai abin nasu je kana yi ka ne. Saboda haka gaskiya ni a yanda muke ɗauka a ɓangaren lafiya, ai pure water da shi da ruwan da ba mai cikakkiyar tsafta ba ne kusan tafiyarsa ɗaya.
Saboda haka ko pure water ɗin ma a tafasa kawai.
Yauwa, saboda gaskiya in dai ba mutum yana da tabbas ɗin cewa wannan pure water na kamfani ne wanda gwamnati ta tabbatar da ingancinsa ba. Sau da yawa wasu gaskiya kawai ruwan famfo suke ɗiba ko na rijiya, su ba da ba wani tabbas ɗin tsaftar. Yauwa, saboda yawan kamfanonin da kuma yawan pure water ba duka ne gaskiya suke tsayawa su tantance tsaftar ruwan da suke sawa a leda ba.
To a takaice dai likita, saura da ya rage ga mutane, su kawai su za su yi kare kansu, tsaftace muhalli da duk abubuwan da za ka yi.
Kwarai kuwa, kwarai da gaske. So kuma muna akwai zan yi amfani da wannan dama mai kira da gwamnati akan ƙarin inganta, akan ƙoƙarin da ake a ɗora na inganta harkokin lafiya da harkokin gwaje-gwaje. Akwai kuma ma allurar rigakafi da aka fito da ita ta cutar typhoid, wacce Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da shawarar cewa, ta ba ƙasashe shawara cewa lallai su duba su ga yiwuwar amfani da wannan allurar rigakafin a wajen al'ummarsu.
To don galibi waɗanda ake magana da su ɗin suka ce suna da typhoid, in nace da su ai akwai allurar rigakafi sai a ce ai babu a Najeriya. To me yasa kake ganin haka? Shin hanyoyin adanawa ne ba mu da shi, ko kuwa allurar ga kafin ya yi tsada ne da gwamnatocinmu ba za su iya saye ba?
Eh, wato duk al'umma, duk rigakafin, allurar rigakafin da za a kawo Najeriya, ana kawo ta ne bisa duwa tsakanin gwamnatin nan da kuma hukumomi na ƙasa da ƙasa wanda suke tallafawa. Saboda haka ita dai kamar wannan ta typhoid har yanzu ba su samu sun saka ta a cikin tsarin alluran da suke siya su kawo ba. Saboda duk wata allurar rigakafi da ka gani, har wacce ake bada ta kyauta a asibiti, tana da tsada. Amma waɗannan hukumomi su suke zaunawa a tsakaninsu su fitar da tsarin yadda za a siya a kawo a yi wa mutane saboda buƙatar ta. So a kwana-kwanan nan akwai bincike da yake ƙara nuna tabbatar da yawan cutar typhoid a cikin Najeriya, musamman a ɓangaren tsakiya da arewa maso yamma na Najeriya. So wannan ya nuna cewa akwai buƙatar wannan allurar rigakafi a Najeriya. Akwai buƙatar su masu ruwa da tsaki a harkar su ƙara dai duba yiwuwar yadda za a yi a samar da wannan allurar rigakafin.
To muna fatan hukumomin da abin ya shafa sun ji kuma za su taimaka. Amma kafin nan kuma, kamar yadda kace, su mutane su ne za su dage wajen kare lafiyarsu.
Gaskiya.
To ka san mun yi magana akan cewa akwai masu al'ada a je a sayi maganin kashe ƙwayoyin cuta a saya a sha, shi yasa jiki yake bijile ma to misali kamar a ce mutum bai da wannan al'ada ta kawai yaje sai magani ya sha amma shi kuma kullun in yaje asibiti a ce mai yana da typhoid to irin wannan mutanen wani shawara wace shawara zaka ba su
to na farko dai shawara farko shine mutum yana yawan zuwa wannan ya samu yaje shi babban asibiti wanda suke da kayan aiki na zamani inda za a sake tantance wannan gwajin da aka yi saboda kamar bayanin da muka yi a baya na matsaloli da kan shi gwajin yake da na farko kenan aka za a tantance a sake kuma gwada inda gasken ita ce typhoid din ce a duba maganin da ya dace da ita a bashi maimakon ya mutum ya take kaka ya saka dawo da dai ya matakin dai duk da kaje ka dawo ba a cimma nasara ba sai mutum kuma ya gwada zuwa kamar mataki na gaba a tsarin lafiya kamar babban asibiti kenan na wannan yankin da mutum yake
to kuna da masaniya game da magungunan kashe kwayoyin cutar da yanzu suka bije da jikin suka bijire mawa din
ai wato gwajin da aka yi a bincike da aka yi da ya fito a kwana-kwanan nan wanda ai bincike an yi shi ne a asibitin Abuja da asibitin Malam Aminu Kano ya nuna cewa kashi 90 na sama da kashi 90 cikin 100 na kwayar cutar typhoid ta bujirewa akalla magani guda daya akwai wacce ta bujirewa biyu akwai wacce ta bujirewa sama da haka to in ba an mutum an gwada shi ba wanda maganin da zai yi wa wannan ba lallai wancan shi kuma wannan sai an gwada dai na jinin mutum an ga typhoid din ce da shi na farko in kuma typhoid din ce wannan magani ta bujirewa wanne ne ba ta bujirewa wanne ne ya dace shine ba zai yiwu ka ce gaba daya a ce gari kaza kowa magani kaza ne zai mishi ba wannan ba dai zai yiwu bayani a haka ba
a saboda haka dai mutane sun za su taimaki kansu da kansu kenan
kwarai kuwa
to Allah ya sa dace akwai wani karin bayani ne da za ka mana game da wannan cuta
gaskiya ba wani karin bayani dai da ya wuce kula da tsafta da muhalli da ta gida da ta jiki da kuma matakin mutum ya kula da lafiyarsa kan ya dukar mutum ya ta akwai wanda wato cutar typhoid sun maida ta wasu baragurbin ma'aikatan lafiya kanana wasu bude shago haka sai su maida shi kamar wani kasuwanci ka zo ka ce an gwada ai ita ce a baka magani to dai kan mutum ya bari a mataki guda ai ta masa jiki ka dawo dan yadda irin wannan sai ya je matakin da suke da kwakwaran ingantattun magunguna da ingantattun kayan aiki wanda za a duba mutum a tabbatar da lafiyarsa
to Allah ya sauke
amin
to mun kuma gode da wannan bayani da ka mana
haka ne masu sauraro lokaci yayi da likitan ku Dr. Muhammad Lada zai amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana likita ina fatar kana lafiya
ina lafiya hajiya
to zamu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen to likita da alama ba suna
to
amma ta fito ne daga Kaduna
to
tambayar kuwa yace ko kuma tace shin wani irin illa ne ke tattare da mutum ko kuma wanda yake yin aiki ba ji ba gani hurjan jan ba hutawa yanda ya kamata
to indai mutum na aiki hurjan jan yanda malamin ya ce ko malama ta ce ba hutawa to akwai illoli da yawa domin mutum na haka kage mutum bai hutawa sosai kuma bai bacci yanda ya kamata
to
wannan irin rashin hutawa da rashin bacci ne yana da illoli da yawa domin ya kamata kowa ya kamata ya samu ya yi bacci ya cika awowi kamar yawanci wanda ya kamata ya bacci kamar awa 8 7 zuwa 8 kowace rana to in mutum bai haka kuma yana da wadansu abubuwa to wannan yakan sa kamar irin su ciwon hawan jini su ciwon zuciya wadansu ma su kan samu kamar irin ciwon kamar gyamban ciki domin shi wannan acid din da ke wani lokaci domin tsananin aiki ko kuma abubuwan da ke damun su yakan sa shi wannan acid din wanda ke cin yakan kawo gyamban ciki ya rinka karuwa wadansu ma har su za iya samun ma ciwon sukari wani lokaci ma dai wannan lokaci mutum yake na iya samun wahala ma wurin suna da matar su duk wadannan na iya faruwa hajiya
wato dai cututtuka kala-kala
domin rashin hutawa domin kin san lokacin da muke bacci shine jikinmu wani lokaci ke gyara kanshi tunda Allah ya muke nan. To kuma wani lokaci in dai kana bacci din nan to in kana bacci din lokacin jikinka ke hutawa kuma dole in kai bacci din nan baccin nan kala-kala kashi-kashi yake. Akwai na biro kuma akwai na biyu wanda ake kiran shi REM sleep, dole kana samu irin waɗannan baccicikan kin san da ya kamata. To in baka samu waɗannan ba to dole wani lokaci zai kawo maka waɗannan illoli din hajiya.
To a saboda haka wasu cututtukan ma suna da alaka kenan da rashin hutawa.
Eh da rashin huta eh duk waɗansu ma waɗansu rashin huta ake sa su ba su sai su yi ta ƙara kiba ma wani lokaci waɗansu mutanen ma da
ba ga kuma ka san kiba in mutun yana da ciwon hawan jini babban matsala ce gare shi
eh da kuma shirin shuga duk waɗannan eh wani lokaci yakan sa mutun in kwana yayi ma zai iya irin wannan ma yana iya halaka mutun dida dangane da Allah ya mutun.
To wato mutun na iya kamuwa da stroke kenan.
Eh stroke kenan
fara ɗaya mutun ko
in kwana yayi to sai ga Allah ya dauki ran mutun kwana yayi.
To likita ka san mutun yana da kuruciya kana ganin cewa zaka iya yin komai kila ma ka kwana biyu kusan biyu baka yi bacci ba. To amma idan ka manyanta waɗannan abubuwan in kana yi to in mutun yana da kuruciya wannan ita ma matsala ce a gare shi ko ku sai in mutun ya manyanta ne.
Ko mutun na da kuruciya waɗannan suna iya faruwa amma in mutun ya manyanta waɗannan sun fi tsanani. A domin mutum in kana da kuruciya jikinka na iya gyara kanshi da sauri amma in ka so mamanyanta to wannan ya amma har da haka koda kana da kuruciya ma bai kamata ya kamata ka rinka hutawa sosai.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
Ka san kuma masu iya magana a koda yaushe kan ce idan jiki idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira.
Gaskiya ne hajiya.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Ladan
Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a wani lafiya.
Asai da ke aka ce duniya ana ta wani sani a ana rawa kuri ta ta ce mai ke da ya wani ta mai hoje da ke asai da ke aka ce duniya ana ta wani sani a